sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16:21 da kuma 25. Ana iya kuma samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya samu mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya, sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samu mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Masauraro, Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin Damagaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To, a cikin shirin za a ji cewa sabon Prime Minister Niger Muhammadu Uhumudu ya kafa majalisar ministocinsa a jiya Laraba, jim kadan bayan rantsar da shi a zauren majalisar dokokin kasar. Muna tafe da ra'ayoyi daban-daban kan wannan sabuwar gwamnatin ta Niger.
Idan ka diba ma za ka gani kamar akwai wasu ofishin ministoci waɗanda aka ciccire yanzu da an gaggame su wuri guda, wato minista guda ne za ya jagoranci. Kuma in ka diba minister delegate karamin minista a Hausance, ka gani ba su wuce guda biyu ba.
A Najeriya kuma ƙwararru ne suka fara tsokaci kan jan aikin da ke gaban sabon sufeto janar na 'yan sandan da aka nada.
Idan da wancan ya karɓi shugabanci lokacin da babban matsalar Najeriya Boko Haram ce a Borno da Yobe, an ɗan fara samun 'yan takaddama ta masu kama mutane da 'yan bindiga daɗi a arewa ta yamma. To shi yanzu yana da Boko Haram a ƙasar Inyamurai, yana da Boko Haram a Borno ba ta mutu ba, kuma yana da 'yan ta'adda a arewa maso yammacin Najeriya.
Akwai shirin na ƙasa da sharhin jaridun Ghana, amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan an saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Sakatariyar harkokin cinikayya ta Amurka Gina Rumaido ta ci alwashin ci gaba da aiwatar da tsauraran matakai da gwamnatin Trump ta dauka da haifar da sa-in-sa da aka yi tsakanin Amurka da China a fannin cinikayya, da cewa za ta yi aiki tukuru domin kare ma'aikata Amurkawa da kuma harkokin kasuwancin su daga rashin adalci a ayyukan China. Da take jawabi yayin ganawa da manema labarai a fadar White House, Rumaido ta ce karin harajin da gwamnatin shugaba Trump ta yi wa China da 'yan jam'iyyar Democrat suka yi ta kushewa a lokacin sun taimaka gaya wajen ceton ayyukan Amurka a kamfanonin karafa da dalma. Shekaru uku da suka shige, Trump ya kara harajin kashi 25 cikin 100 kan karafa da kuma kashi 10 cikin 100 kan dalma da ake shigowa da su a Amurka, da nufin samar da daidaito a harkokin cinikayyar ƙasa da ƙasa. Director Cibiyar Yaƙi da Cututtuka Masu Yaduwa ta Amurka Rochelle Walensky ta faɗa jiya Laraba cewa nau'in ƙwayar cutar corona B117 da ta fara bulla a Burtaniya yanzu ita ce ƙwayar cutar COVID-19 da ta fi yaduwa a Amurka. Da take bayani a wani zaman tawagar yaƙi da cutar COVID-19 a fadar White House, Walensky ta ce bincike na nuni da cewa cutar ta fi yaduwa tsakanin matasa a Amurka, abin da ya sa bisa ga cewarta aka samu karuwar waɗanda suke kamuwa da wannan cutar. Ta ce yayin da yanzu haka ake yi wa ƙalla Amurkawa miliyan 3 rigakafi kowace rana, yadda cutar ke ƙara yaduwa yana sa murna na komawa ciki. Ta bayyana cewa Amurka na buƙatar ci gaba da ƙara azama a shirin rigakafi, sai dai kuma jama'a na buƙatar su ma su yi abin da ya kamata a nasu ɓangaren. An samu karuwar kaiwa Yahudawa hari a Amurka da kuma Jamus, duk kuwa da cewa ta da hankalin Yahudawa da ake a ƙasashen duniya ya ragu a lokacin da ake fama da annobar corona, bisa ga rahoton da cibiyar Kanto, wata cibiyar bincike da ke Isra'ila, ta fitar. A rahoton ta na shekara-shekara, cibiyar ta Kanto da ke nazarin rayuwar Yahudawa a Turai ta jami'ar Tel Aviv ta ambaci hare-hare 119 na nuna kyamar Yahudawa da aka kai a Amurka bara, aka san 111 da aka kai a shekara ta 2019. Amurka da take da mafiya yawan Yahudawa a duniya baya ga Isra'ila, tana kuma fuskantar ƙarin nuna wa Yahudawa kyama da tashin hankali a cikin 'yan shekarun nan. Akwai kimanin Yahudawa miliyan 4,200 da suka manyanta a Amurka, wato kimanin kashi 1.8 na adadin Amurkawa da suka manyanta. Wannan ne rahoton shekara-shekara na cibiyar ta Kanto na 27 kan rayuwar Yahudawa a ƙasashen duniya. Ana rubuta rahoton ne bayan tattara bayanai daga dubban shaidun kungiyoyin kare hakkokin bil'adama da kuma binciken jami'o'i a kimanin kasashe 35 na duniya. Ɗaruruwan masu fama da ciwon koda da danginsu sun fara tare hanyoyi a ƙasar Kamaru tun ranar Litinin a kusa da babban asibitin Yawunde suna zanga-zanga kan rashin aikin wankin koda. Hukumomin ƙasar Kamaru sun ɗora alhakin koma bayan da aka samu da kuma dakatar da jinyar masu fama da cutar kan barkewa annobar corona da ya kawo jinkiri wajen sawo injinan wankin koda daga kasashen waje. Harkokin sufuri sun tsaya cak a unguwar Melen wannan makon yayin da ɗaruruwan masu fama da cutar koda da danginsu suke zanga-zanga nuna fushinsu da dakatar da jinyar masu cutar da ake yi a asibitin koyarwa na jami'ar Yawunde. Daga cikin masu fama da cutar kodar akwai wani mutum ɗan shekaru 54 wanda ya shaida wa muryar Amurka cewa sun fara zanga-zanga ne ranar Litinin bayan da akalla mutane 7 da ke fama da cutar suka mutu cikin makonni 3 sakamakon rashin jinya. Ya kuma ce ya hakikanta cewa da dama daga cikin waɗanda suke wannan zanga-zanga za su mutu sakamakon gaza samun wankin koda na tsawon kimanin makonni 6 yanzu. Shugabannin kasashen Afirka sun gana ta hanyar sadarwa intanet cikin wannan makon domin ƙara kira ga al'ummomin kasashen duniya su yi matu a yaƙi da sauyin yanayi a Afirka, tare da bayyana cewa wannan matsalar tana ƙara tsananta illar cutar corona a kasashe masu sasowa. Shugabannin kasashen Afirka suna neman kasashen duniya su fitar da kuɗi domin yaƙi da canjin yanayi kamar yadda shugaban bankin bunƙasa kasashen Afirka Akinwumi Adesina ya gabatar a wani tsari. Ya ce gurinmu shi ne tara dala biliyan 25 domin yaƙi da canjin yanayi a Afirka. Bisa ga cewarsa, shirin zaburar da kasashen nahiyar Afirka zai dora ne akan abin da yake ƙasa wanda yake tafiya daidai da kuma hanzarta cimma wannan guri.
Madalla labarun duniya kenan aka saurara, sai kuma taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da Jamhuriyar Niger, inda Prime Minister kasar Muhammadu Uhumudu ya fitar da sunayen mambobin sabuwar majalisar ministocin gwamnatin kasar a yammacin jiya Laraba, wacce ke kunshe da ministoci 33 maza da mata da matasa, abin da ya sa magoya bayan jam'iyyar PNDS mai mulki irin su Muhammad Abdulkadir ke yabawa da abin da suka kira sabuwar tafiyar da shugaban kasar ta Niger Muhammad Bazoum ke kokarin shimfidawa don ci gaban kasa.
Wannan dan ba da shugaban kasa, shugaban jamhuriya, da kuma prime minister, shugaban gwamnati Uhumudu Muhammadu suka kawa alama ce ta lalle wannan aiki na zamanantar da Niger da ake cewa Renaissance Act ruwa, wanda a cikin shi tun lokacin yakin neman zabe muka yi taken cewa zamu ingantar da ayyukan alkhairin da shugaba Isu Muhammadu ya shekara 10 yana yi cikin gaskiya da adalci, kuma mu ci gaba ta hanyar kawo wasu ayyuka. Idan ka diba ma zaka gani kamar akwai wasu ofishin ministoci waɗanda aka ciccire yanzu da an gaggame su wuri guda, wato minista guda ne za ya jagoranci. Kuma in ka diba minista delege, ƙaramin minista a Hausance, ai ka gani ba su wuce guda biyu ba. Kenan alhamdulillahi, wannan alama ce wadda take nuna cewa lalle shugaban ƙasa ya shigo da kafar dama, kuma muna kyautata zaton cewa lalle shirye yake yayi aiki cikin gaskiya da adalci kamar yadda wancan shugaban ƙasa ya shuɗe. Kenan sai muna kiran da ke gare mu ga ƴan Niger, wato mu zama tsinciya madaurinki guda kamar yadda shugaban ƙasa ce shi za ya shugabanci saboda ƴan Niger. Ma'ana ɗan Niger kai na gabas ne, neman na kudu, na arewa ne, yaro ne kai, matashi ne kai, dan bariki ne, mazaunin karkara ne kai, za a wannan shugabanci saboda kai, domin kai.
Kana nufin kowanne daga cikin rukunonin al'ummar kasar nan ba a manta da su ba a cikin wannan sabuwar gwamnati?
Ba a manta da shi ba. Yanzu in ka ɗauki misali, kamar in ka ɗauki ofishin ministan kiwon lafiya, aka ce ofishin kula da kiwon lafiya al'umma da kuma abubuwan da duk suka shahi tsarin zamantakewar yau da kullum da kuma bunƙasa lamura na ɗan adam. Kenan ka gani, magana ce mai girma, magana ce mai muhimmancin gaske sosai.
Wataƙila wasu za su ce an yi rabon kura, za ta yiwu dukkan muhimman ofisoshin ministoci wurare ne da aka baiwa 'ya'yan jam'iyyar PNDS tarayya.
a wanda bai san miyar da ake sha ba shi za ya cewa haka nan. Idan mutum ya bi shugaban ƙasa shugaban jamhuriya mai daraja Alhaji Bazoum Muhammad Sow da kafa tun lokacin yakin neman zaɓe, daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske da ya maida mu hankali sosai a iya cewa shi ne na farko harkar tsaro da kwanciyar hankalin al'umma, sa'annan kiwon lafiya da kuma musamman uwa uba wanda shi ne sandar shi ta jagoranci bunƙasar da harkar ilimi a cikin karkara musamman ga iya mata domin magance kalubalen rayuwa da hana mu ci gaba ta fannoni da daban-daban. To in ka diba kiwon lafiyar al'umma da abin da ya shafi rayuwar yau da kullun tsarin zamantakewar jama'a, shin jam'iyya wadda ke da mulki ita ke rike da wannan matsayi?
Muhammad Abdulkadir kenan, ɗaya daga cikin magoya bayan jam'iyyar PNDS tarayya. To game da wannan sabuwar majalisar ministocin ta jamhuriyar Niger, wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya tattaro mana ra'ayoyin wasu mazauna birnin Kwanni ga kuma abin da suke cewa.
Abdullahi Umaru, akwai ayyuka gaba gare su wanda ya kamata su mai da hankali. Na harko dai mi a gaba gare su suna da hukuma wadda dole sai sun mai da ƴan ƙasa guda. Sai sun mai da ƴan ƙasa guda ya zan wani bai wani ba fi sabilillahi. Indai an ce aiki za a yi to nan ne za a farawa. Ya an ka fara wannan to duk wani abun da a can mai sauki ne kuba ta harko gare su. Kai wannan abun in ya so daga baya akwai ayyuka wadanda sun zaka sun iske ko dai wani koti akwai ayyuka.
Haka ma waɗansu ƴan ƙasar da na sadu da su sun yi addu'a i harma da kira.
Sunana Musa Idi birnin Kwanni. Sun tsaya amana tsakani da Allah su yi aiki. Allah na ganin idan suka yi aiki na zalunci Allah yana nan, idan suka yi aiki na adalci Allah yana nan. Mu talakawa su ne uwayenmu, su ne ubanninmu, su ne yannanmu, su ne kannanmu, su ne addide su tausaya mu abin da abba ya gare su. Ubangiji Allah shi ba su ikon daukan nauyin ragamar da Allah azamu su game da wannan al'amari.
Ma'awiya Abu, muna fatan ai mana adalci ga baki daya mutanen jama'ar kasar nan.
Sunana Muhammadu Bello, Prime Minister, mu abin da dai muke so Allah ya sa shi wa mutane adalci yayi aiki. To yanzu Muhammadu Bazoum ya zo da shi don su a kasa aiki, to yayi hankuri yayi aiki na kwarai irin yadda ya kamata yi.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna, yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda kwararrun kasar suka fara tsokaci kan jan aikin da ke gaban sabon sufeto janar na 'yan sanda da aka nada a daidai lokacin da matsalar tsaro ke kara tabarbarewa a kasar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Nadin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa Usman Alkali Baba a matsayin sabon sufeto janar na 'yan sandan Najeriya ya zo ne a daidai lokacin da tabarbarewar tsaro ke kara ta'azzara a kasar, musamman a yankin kudu maso gabashin Najeriya. To ko menene babban kalubalen da ke gaban sabon sufeto janar din? Tambayar kenan da naiwa Dr. Faruk Bibi Faruk, malami a jami'ar Abuja.
Na farko dai kanshi ya ga an nada shi a lokacin da wanda yake rike da wannan makamin ya tafi imu ya duba barnar da aka yi wa 'yan sanda da ƙasa gaba ɗaya, wanda ana hakintawa cewa inyamurai da suka ɗauki makamai ne da suka kafa ƙungiya ƙarƙashin Nnamdi Kanu suka fara amfani da bama-bamai suna rushe hedkwatar 'yan sanda da kuma wato wurin ajiye fursunoni. To kaga idan da wancan ya karɓi shugabanci lokacin da babban matsalar Najeriya Boko Haram ce a Borno da Yobe, an ɗan fara samun ya takaddama ta masu kama mutane da 'yan bindiga daɗi a arewa ta yamma. To shi yanzu yana da Boko Haram a ƙasar Inyamurai, yana da Boko Haram a Borno bata mutu ba, kuma yana da 'yan ta'adda a arewa maso yammacin Najeriya. Kaga aikin nasa yana da yawa, kuma a duk wannan daga dukkan alamu aikin 'yan sanda a wannan hairin harka ya gaza. Sojoji ne da ragowar mataimaka suke dan tasiri da ake gani a wurin.
Duba da irin dimbin kalubalen da ke gaban sabon sufeto janar din, anya akwai wani gagarumin sauyi da za a iya samu a zamanin mulkin sakuwa?
Sufeto janar na 'yan sanda wanda shi tsohon mataimaki ne, ba za ka ɗauko shi ka ce wai sabon jini bane ko kuma wata sabuwar tafiya kake tsammani, tunda shi mai taimakawa na daɗin ne, kuma ina ganin ya samu kansa a duk yanayin da wanda na daɗin yake kai. Saka akwai kalubale amma ba na ni sa rai da yawa akan wasu canje-canje da yawa da zai iya yi saboda dalili biyu. Na farko dai ba dan na san shi ba, ba dan ina cewa ya gaza ba, ina sa ran cewa zai iya abin da ya fi na da ko abin da duk in aka hada ma tunda ake aikin yan sanda ba a taba yin kamar sa. Amma nayi bayani akan yanda ya samu kansa. Na biyu, tsarin bai canza ba. Wato abin da ake cewa security architecture. A yanzu ba a samu an canza ba kuma wato muhawarar da ake ta yi akai mai dadewa ce saboda ba daidai ake daukan abubuwa ba koyaushe. Na uku shine ban san lokacin da shi ma retire sa za ta zo ba. Daya daga cikin matsalolin da muke da shi akan mutanen da ake ba aiki wanda yake da bukatar jajircewa a Najeriya shine an yi tsarin dokokin Najeriya yanda kana da lokaci. Wato ba wai aikin bane lokacin ka, a'a kawai lokaci yayi dan ana tunanin lokacin da aka yi wannan dokokin kowa yana son a sa nashi. Sai haka wani ya zo yan shekarun sa shi ma ya tafi a sa wani. Wato yanda muke nema mai da shugabancin Najeriya ba wai aikin bane a gaban da suke dokokin, a'a ba sai kai aiki ba kawai indai an sa dan garin su mai irin hular su to su an cimma nasara. To haka aka yi wannan dokoki a cikin tsarin mulki. To shi yanzu wata kila sai ya shirya ya gama jan daga zai yakin sa sai kaga ya fara kallon kuma lokacin sama ya zo zai tafi. Kuma yawancin wanda ya gake ganin cewa karshen aikin sa ya zo sai fara tara din me zai mai makoma sa bayan wannan karshen aikin. Wannan yana tasiri akan shugabannin mu na soja da na yan sanda.
Ta Faruk Bebe Faruk. A cewar dan gwagwarmaya Comrade Abubakar Abdulsalam, akwai muhimman abubuwan da ya kamata sabon shugaban yan sandan ya mai da hankali a kai.
Bangarori da ya kamata ya mai da hankali a kai irin DPO da ake tura su division daban-daban. Da irin yan sanda da ake tura su ƙauyuka suke shugabantan obviously yan sanda wanda ake kira police outpost. Su ne suke mu'amala da mutane daga grassroots wato mutane daga ƙasa. Yau mutane daga ƙasa-ƙasa din nan kuma su ne idan aka samu haɗin kansu za a gano kan maganan tsaro. Domin su ne mutanen da za su iya ko labari cikin sauki su suke gani abin da ke faruwa sai makama hukumar yan sanda wajen cima yaki da suke da ta'addanci da ke faruwa daban-daban. Idan ba a samu shugabanni na irin wayannan ofishoshin yan sanda ba ana tura gurbatattu. Kaga maganan tsaro za a samu matsala. A duba aikin yan sanda daga grassroots wannan shine babban abin da zai dauko bakin zarin da za a magance matsalan tsaro.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda Kamal Ludayin Usman Alkali Baba zai kasance domin ƙara inganta tsaro a cikin ƙasar. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
La ilaha illallah wa barisan Allah ana ka taimaki soja to ko gidan ko da daji ko a bakin daga to ko gidan ko gunyaki kin soja waza ikwana arabi ikon ajin dindutse wallahi ga ruwa na duka amma saboda dai mai yanci akuya ta cirewa kura bindi ta sha aradu sai ta rama dan mutuwa ɗan maza suke guje soja ko gida ta da kashe gato da mata tausayin dan yaro abana fada wa ƴaƴan soja zan yi tambaya a gare ku a filin daga idan wuta ta yi wuta in wuri ya yi wuri sai muku Allah sai kun kashe mutum da kusan shi
sha'afa muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaram. Yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai kawo mana shirin nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Muni Barma. A shirin da ya gabata mun zo muku da kashin farko na hirar da ta hada wakiliyar sashen Hausa a da magaram Tamar Abari da Malam Abdulbaru wani makaho dan garuwa kuma makanikin mashin wanda ainihin sa direba ne da tsautsaye sanadin makaucewar sa. To a ci gaban bayanan sa, bakon shirin ya bayyana cewa baya ga waɗannan ayyuka yana dan taba wasar kokowar gargajiya a yayin gasar da kungiyoyin na kasassu kan shiryawa domin samar da nishadi a rayuwar masu bukata ta musamman. Ga da yadda hirinsu ta kaya.
Kamar hukumomi da masu hannu da shuni suna shela, suna waye kai game da kamar barace-barace musamman ma kamar na kasassu wanda yawanci gashi yanzu kamar kai kana da sana'a, yawanci kuma diya ana koya musu sana'a kuma suna iya yin sana'a amma sai kaga sun je suna bara. Me za ka iya cewa?
Wannan bai kamata ba. Wannan mutum ya kama sana'a, ka kama Allah zai kama maka. Amma yawan wannan barace-barace mu wannan matsala ne. Mutu zuciya kita mutu zuciya me ne ma ta Allah ka tashi sai ka kama sana'a ita wannan har su zanka yayin daga kasa babu zancen retreat sai dan ka kasa ko ta rishin laya ko wani abu ciki yayi wannan.
To a kamar wannan sana'a da kake, babu wasu kungiyoyi haka masu zaman kansu ko kuma gwamnati da suka nemi su taimaka maka ko kuma suka taimaka maka?
Babu, yanzu in ba yanzu wai Allah ya kawo ku shine muke nan.
Babu wanda ya taimaka?
Ba wanda.
Samu wani taimako ba?
Masamu wani taimako ba. Masamu wani taimako ba.
Baka cikin wata kungiya haka tana kasassu ko sauransu?
Dajima na shiga cikin nan tsarin. Na gaba wani abu wanda har kokowa ma na yi.
Kokowa wannan dai ta gargajiya?
Ta makahi.
Ah, ta makahi.
Eh, na je na yi, an gama mu da mai gani da muka je da Malam Yahaya. Sai dai ga mu sai ce ku matsalar ku in an ci a sa kokowa muka yi kuna gama masu gani a ciki. Na yi kokowa.
Baka ci ba wani abu a kokowa?
Na kada. Wanda na kada ma tawakkala kato ne. Bun sai a hankali in ci gan shi.
To kamar baka samu wani horo ba, irin horo da ake ba na kasassu, baka taɓa samun wani horo ba?
A ban taɓa samun wani horo ba. Da kanka ko koyi abinka? Ni da kaina ko ka.
To kamar waɗannan da nake gani yaran ka ne wanda kuke aiki tare da su suna kama maka?
Yaran ne. Tare da su muke aiki.
Kamar ne ne suke maka?
Mani abun nan sun ci na sun ci sai sun miko miki lalo an sun ci. Na aiki kuma a kama muna yin aiki tare da su.
Kai kake koya musu?
Eh. Mun tare muke. Suna gani su ma.
Ka ko koya musu abubuwa?
Ana koya musu insha Allah.
To menene kiranka zuwa ga hukumomi ko masu hannu da shuni musamman ga mutane kamar irin ku ga ku da nakasa, amma duk da wannan ba ku yi mutuwar zuci ba, kuna kokari kuna sana'a, kamar menene kiranka a gare su?
A kira na a gare su su taimaka mana daga sassan mana an gani ba su wanda ya taimaka Allah ya taimaka mishi in a taimaka mana mu samu kayan aiki mulin gai kuma muka samu mako da wannan kwantara a ranar kamuna yara mu koya musu da rainar daɗi.
Manzo ana iya kama ka yara ka koya musu?
Insha Allah.
Ka koya musu gyara?
Aiki ba yi insha Allah ana kama. Zama ran da gare mu sun kai takwas.
Yaran da kake da aiki da su?
Eh.
Kana koya musu?
Zama ajin an ajin ba ƙarfin suna zawa sun tai lakwal.
Ya lakwal suke.
Ai ya kuma su lakwal.
Sun taso daga lakwal suke zuwa nan kana koya musu?
Eh muke aiki tare. Eh sun taso daga lakwal suke zuwa nan. Zuwa nan ba su lakwal. Zama ko ɗaya guda yan shi ma duk kwanan shi hudu da zawa. Shi ma aikin ne ke koya.
Malam Makaho bai tsaya nan ba, yana koyar da yara matasa aikin nashi na gyaran mashin, kamar yadda ɗaya daga cikin yaran nashi da ya koya ma aiki ya yi bayani, wato Mamman Sani.
Mamman Sani bra a nan aikin gareji muke tare da Shafbiye Malam Makaho. a gurin shi muka koyi aiki.
Ka kai shekara nawa?
Bakwai. Bakwai. Yana aikin gareji. Shi ya koya mu aiki.
Kamar su musulmi ne koya mu.
Haka su sagama arbura kam stand da sagama haka disk abubuwa da diya na gyaran moto duka muna yanzu. Muna ɗauko mai kile wanda kamar bai kusa da su. Da wasu abubuwa haka wanda shi bai kamata bai ɗauko su. Muna tsaya kuma mu kalli aiki daidai yanda yake su.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau. Sai a makon gobe za mu karkare da ƙarashin hirar tamar a bari. Da Malam Abdulbaru Makaho ɗan Garuwa makanikin babur a Damagaram. Yanzu a madadinsu da duka abokan aiki na sashen Hausa, ni Sulaiman Muni Barma da na gabatar ke fatan muni lafiya.
To a gaida Suli, yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridan Ghana.
Tambi za mu so masharhin jaridun kuma a cikin manyan kanantan akwai wannan labarin. Yawan ɗauke wuta da ake fama da shi a nan ƙasar an ba da tabbaci cewar za a ga bayansa cikin ɗan watanni. Ministan makamashi ne ya faɗi haka kuma jaridar Ghana Times ta ruwaito. Ministan makamashi Dr. Matthew Pukuprampe ya bayyana cewar ana yawan ɗauke wuta cikin lokacin nan a nan ƙasar. Wannan kuwa a dalilin wasu ƙalubaloli da ake fuskanta ne, saboda haka yana ba da tabbaci cewar ana ƙoƙari na ganin yadda za a ga bayan wannan lamarin cikin ƴan watanni masu zuwa. Game da abin da ya ce ni gwamnati na ɗaukan wannan lamari da mahimmancin gaske, kuma tana aiki da sauran agency yadda za su bayar da haɗin gwiwa domin samun hanyar warware wannan lamari cikin sauƙi. Ita kuwa jaridar Daily Guide wannan labarin ta ruwaito. An bayar da kyautan kekunan guragu ga guragu da ke a cikin yankin Kumasi. Jaridar ta ce ƙungiyar nan ta agaji wato da Islamic Council and Development Humanitarian ICODES a takaice. A bisa kawance da Alpha Radio a makon jiya sun bayar da kyautar kekunan guragu da waɗansu kayayyaki na alatu ga guragu a cikin Kumasi. Da yake magana a wurin bukin bayar da kekunan, babban jami'in zartarwa na Alpha Radio Sheikh Muhammad Ridwan, wadda kuma shine ya hassasa Alpha Ridwan Media Charity Foundation wacce kungiya ce mai zaman kanta, ya ce annabin tsira annabi Muhammad ya bukaci musulmi masu arziki da su tallafa wa marasa galihu a tsakanin jama'a. Ya himmanta marasa galihu kada su kaskantar da kansu, tashi tsayin daka, su kuma suna tattare da irin baiwa da Ubangiji Allah ya yi musu da zai sa rayuwarsu ya yi kyau. Ita kuwa jaridar The Chronicle wannan labarin ta ruwaito. An kame ɗan fashin nan na masu ta ci mamborle. Jaridar ta ce wata tawaga daga headquarter ɗin sanda masu yaƙi da fashi da makamai a ranar Talata sun kamo wani babban ɗan fashi kucikicewa wadda ake wa lakabi na daya yadda wato abu ya yi daɗi daga maɓuyarsa da ke duwa su cikin gundumar afadancira ta yamma wadda ke a cikin jiha tsakiya Ketuwa dai, wadda yaro ne da aka san shi yana aikin haƙan zinari ta ɓarauniyar hanya kuma ɗan fashi ne riƙaƙƙe yana cikin littafin ɗan sanda, kuma an zarge shi da hannu dumu-dumu a cikin fashin da aka yi su biyu na bullion a cikin taciman da mansu kusa da Kumasi. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Malam Ridwan. Da haka kuma muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman wanda ya zo muku daga nan birnin Damagaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin Damagaram.